Daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM din a duka Niger din gaba ɗaya da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za ku iya jin mu ta Alpha Radio, sai kuma a fada Facebook Live wato shafin mu na Abuta kenan. Ko yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad,
sai kuma ni Usman Namad Kabara.
Masu sauraro, yau Laraba 20 ga watan Disamba shekarar 2017, a wannan ranar muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan bautar da mutane da ake yi a ƙasar Libya.
Kodayake dai an riga an gano tafiyar wasu cira na zuwa wasu kasashe akan dora ta ne a mummunan tafarki, kuma irin waɗannan ƴan cira ne idan kai musu magana sai su ce ai sun tafi ne su nemo arziki, sai kuma idan sun tsumbula cikin tsantsar tsantsagwaran tsabar wuya su fara neman dauki.
To dan yare ya tsumbula
su. Eh mana.
To akwai amsoshin tambayar da muku a shafin Facebook, kuma kuka amsa mana da Twitter da ma Instagram.
Sai kuma tattaunawar da zamu yi da dan jarida wato Jafar, idan kuma Allah ya bamu dama zamu lalubi Professor Abuba na Maiwa daga Jami'ar Audu Diop ta kasar Senegal, ko?
Na fada ne?
Audu Diop.
Kake kama Faransanci. To yanzu zamu fara ne da amsoshin tambayar da muku da shafin Facebook. Muka ce muku, shin taya kuke ganin ya kamata a magance matsalar kwararar bakin haure?
To sakon farko ya fito daga Adamu Aliyu Tela daga jihar Plateau da Ibrahim Musa Wada, suka ce assalamu alaikum, filin yau da gobe. Hanyar magance wannan matsalar ta kwararar bakin haure yana hannun mahukunta ne da gwamnatin tarayya. Ya kamata gwamnatin nahiyar mu ta Afrika su inganta wa ƴan kasar su sana'o'i, su sana'o'in su ta yadda ba za su yi sha'awar wata ƙasa ba, su kuma mahukuntan su su inganta ayyukan su ta yadda in suka kama ɗan ƙasa watan zai haura zuwa wata ƙasar, su dawo da su ba a ba su cin hanci ba, su bar su wuce ba.
To sai kuma Prince Tasi Ibn Abdullah da Yahaya Damno Azare da kuma Adama Jidda suka ce hakika wannan abu ne mai sauki, amma fa idan gwamnatin kasashen mu ko gwamnatoci na Afrika sun tashi sun yi tsaye wajen nema mana aiki, wannan yayi rashin yana da nasaba da rashin samun aiki. Ba naje nayi digiri ba kuma ban samu aiki ba. To ba dole radadin talauci ya sa na bar kasa ta ba na tafi neman aiki a wata kasa? Usman da Hafsa, ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma Ashiru Lawan na Gomar Wan Baure yace salam yau da gobe. Hakika magance matsalar kwararar bakin haure nauyi ne da ya rataya ga mahukunta ko masu hannu da shuni a tsakanin al'umma. Domin kuwa duk rashin aikin yi shine kan uwar gami.
Kan wa uwar gami. To zanta da an hada ta abu sai ta hada komai.
To yace shine kan wa uwar gami wajen yin kaurar waɗansu ƴan ƙasa zuwa wata ƙasar da suke zaton samun abin kai. Abin da za su kai wa bakin salati. Don haka ya kamata hukumomi da waɗanda abin da ya shafa watan masu hannu da shuni kenan su magance wannan matsalar. Ku tashi lafiya yau da gobe shirin matasa.
To mun gode. Sai kuma Rabiu Nuhu na Buka yace assalamu alaikum, yau da gobe shirin matasa. Magance kwararar bakin haure ita ce samarwa al'umma ayyukan yi kamar na kananan sana'o'i masu hannu da shuni su ma su taimaka da tasu gudunmawar wajen bude kananan masana'antu domin wallahi talauci yayi wa jama'a katutu dole ta sa suke fita neman nasawa a bakin su ku tashi lafiya
sai kuma sako na gaba daga gurin Buhari Yahaya Unguru yace yau da gobe idan ana son magance wannan matsalar ta bakin haure Ya zama wajibi gwamnati da masu hannu da shuni su hada karfi da karfe ta hanyar kafa kamfanoni a cikin ƙasa shine kawai mafita Allah ya kyauta kuma ku tashi lafiya Usman da Hafsat
to mun gode sai sa ni Dahiru yace gaskiya matsalar da ke haddasa hakan ita ce ta yaya za a yi a ciyar da iyali ita ce kuma ke kawo wannan matsalar fa wannan tambaya kenan maganin ta kuwa shine gwamnati ta samar da yanayin wanda zai sa ƴan ƙasa su samu aikin yi wato kafa masana'antu da bunƙasa noma da kuma kasuwanci
sai kuma Armaya Usaini yace assalamu alaikum yau da gobe ta yadda ya kamata a magance wannan lamarin shine na farko da shugabannin mu na Afrika su dinga yi wa talakawan su adalci ta hanyar ba su ayyukan yi da kuma ba su sana'o'i har don magance talauci da ke damun su inda shugabannin mu sun aiwatar da haka to wallahi ba wani dan Afrika da zai je Turai don neman wani abu don neman kuɗi ko kuma arziki
to bar mu leka shafin Twitter kar mu cinye duka lokacin anan
haka
shafin mu na Twitter kuma zamu leka ne da sakon @Rafike Kokowan yace a samar da aikin yi a ƙasa na biyu kuma ƴan ƙasa su rage yawan kwadayi da hangen ƙasashen waje kawai za sai a kasashen waje kawai za a arziki
sai kuma sako na gaba daga Twitter daga shafin mu na Twitter ce @Sadiq _Bilal yace ai da mun rashin aikin yi shine yake sa matasa kurara zuwa kasashen Turai saboda haka matukar ana son magance wannan matsalar to ya zama dole sai an samar wa matasa ayyukan yi
@Alhaji Forever yace Salam, yau da gobe hanya ɗaya ce za a magance matsalar kwararar bakin haure shugabanni su sama wa matasa aikin yi don a gudu tare a tsira tare.
Haka, sai kuma Alhaji @Alhaji Forever yace assalam yau da gobe. Ka karanta @Alhaji
Forever. Yawa. Kin san wani lokaci zai tsuro
sai. Sai kuma sako na gaba daga Abubakar Sami yace samar da aikin yi musamman ga matasa da mata da rage kudin cin maka a fadin kasa baki daya
kin san cin maka ci maka
ci maka
kin san da yake Hausa ne za su ce
kudin
abinci kenan da ciyar da kai shi ne ci maka
to Allah daya gari banban yace da karin jan hankali ga matasa
to sai kuma Imrana Madaha 11 yace a gaskiya ƴan Ghana da ke neman barauniyar hanya don samun shiga kasashen yamma ba talakawa ba ne domin miliyoyin cedis wato kudin Ghana kenan suke riƙewa zuwa Libya
to kaji
to talaka biyu kudin da zai tafi
kuma kaga dai duk yawancin maganan akan samun aikin
yi
da arziki to sai kuma @Maida Aminu yace wayar musu da kai ta hanyar nuna illar zuwa gurin da basu galihu na sana'a shine zai magance wannan matsalar
to sai mu je ga kusan sakon Twitter na karshe shine na @Musa Hadarin Asuba to amma wannan Musa Hadarin Asuba ya ce assalamu alaikum yau da gobe idan an bi tabarawo to dole ne a buta mabisa shugabannin duniya ya kamata su zamanto masu tallafawa matasan su kuma a duk inda suke idan hakan ya samu to komai zai tafi daidai
haka yake
to kin ji fa wayannan sakonnin kenan to sai zuwa anjima kadan zamu karar inda hali har ma da na Facebook
da na Instagram
live din mu da Instagram duka insha Allah
To wakilinmu Isa Lawai Ikara ya aika mana da sallahun dan iya ga matasa
yau har gida dan iyaye iske ni ina ta faman aiki yace dan uwa don Allah tashi mu shiga daga daki don so nake yau mu yi magana akan yanci ranin da wasu ke kira baki kasan duk ranar 18 ga wannan wata na 12 ne akan ware domin yin wani dan ƙwarya ƙwaryan biki wanda kungiyoyi da gwamnatoci da sauran masu ruwa da tsaki kan bayyana bayanin yancin yanci rani da kuma dukkanin haƙƙi kodayake dai an riga an gano tafiyar wasu cirani zuwa wasu kasashe akan dora ta ne a mummunan tafarki kuma irin waɗannan yanci rani ne idan kai musu magana sai su ce ai sun tafi ne su nemo arziki sai kuma idan sun tsumbula cikin tsantsar tsantsagwaran tsabar wuya su fara neman dauki musamman ma dai idan suka yi rashin sa'a wajen samun mummunan masauki irin wannan nema yasa kullun ni batun yanci rani ko bakin nan ke ban mamaki nace gaskiya kuma dan iya ranar yanci na yanci rani ko baki ta duniya fana da fa'ida kuma banda wayar da kansu ma abin da ya kamata a lura shine ciranin nan fa ya kasu gida gida wasu kan fice kasar su ta haihuwa ne saboda gari yayi zafi suna shan kuda wasu kuma saboda sun hango kasar da za su je akwai harkar kasuwanci ko sana'ar da za su iya shiga ayi ta hada hada wasu kuwa gudun hijira ne kan kama su domin kasar su ta haihuwa ana ta faman gabza fada ta wani gefen kuma wasu yan ciranin kan bar kasar ne saboda sun tabka wani ta'annati da suke ganin dole su bi duniya su karada kenan dai idan aka duba wasu yanci ranin na da haƙƙin da ya kamata a kula wasu kuma haka nan suke babu lada ba la'ada musamman ma dai yanci ranin da kan fice daga kasar su ta haihuwa ta hanyar gadagada ma'ana dai su kan bi taba rauniyar hanya su fice ta hanyar saba wa dukkanin ka'ida saboda haka dai wasu yanci ranin alkhairi ne ga kasar da suka tafi ciranin wasu kuma gara ma su dawo gida dan yace to ai ya kamata dai duk abin da ma mutun zai a duniyar nan ya ji tsoron Allah kada mutun ya bar kasar shi ta haihuwa kuma ya koma maula don idan sana'a ko neman kuɗi ne to akwai sufa a ko ina idan an kula kuma idan ta kama dole sai an tafi cirani to abu ka'ida kada a fada tarkwanta lala alalin mutun ya bar gida da sunan zai tafi ya shiga daula wanda zai samu ya samu sararin sakewa da walwala amma kuma saboda saba ka'idojin cirani sai mutun ya kare a matsala fata dai shine Allah raba baki na gari ko yanci rani da duk wata wahala don dama dai fatan duk dan cirani kenan idan ya fice daga kasar shi to ya fada cikin wata falala ta yadda kowa ya ganshi zai ce a lalle wannan dan cirani tubarkalla
ai ya yara gobe na nake ci kaji kadanguna san zafadi yake sha ta gobe na yake ci amshina kaga maro kana na zan ya shato mammalo gumi da yake ci kaya yara gumi na nake ci maso zowa ofin koye ofin maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi da yake ci kaya yara gumi na nake ci idan dai kaga mutum bi za mota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga na tabbata gumi na yake ji kaya yara gumi na nake ji sai an sha wuya kan sha dadi kaya yara gumi na nake ji kaya yara gumi na nake ji sai an sha wuya akan sha dadi kaya yara gumi na nake ji kaya yara gumi na nake kama da zamani na kawayen mu a kaznike yawuna yazan hanna haudoki na haukeke ina bi sababur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nake ci kaya yara gumi na nake ci kuma kowa ya mike dangi ku tattale ku neme na kan ku kama kowane gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci shata alhaji
dan katsinawa Allah ya cikanka
amin amin
kin san duk maganan tiranin nan magana ne na zuwa zaka je neman gominka ne a'a zaka je menene daidai magana ce ta neman kwabo
kwarai da gaske kuma kaga wani sai ya tunanin in yazo in yaje
ya sha ai ina kashin jiba ushi a kafa ke ta koshi to kana gida in zaka nemi hanyoyi baka zama malalaci ba akwai abubuwa da yawa da zaka yi kuma kai labari sannan kuma malamai sukan fada mana cewa ai ma'aiki ma ya ga mana cewa arziki mafi alkhairi shine wanda ka same shi a garin ku
haka kwarai da gaske kwarai da gaske
to saboda haka tunda malamai suna fada haka sai mu dage mu nema a gida to ga wani mai sako shi kuma a shafin mu na Instagram ne zamu dan leka mu dan karanto duk da yake bakon mu na kan layi amma bari mu dan fadi wasu daga ciki akwai Usman Manik mai Road Funtu yace hakika idan har ana son kawo ƙarshen magance matsalar kwararar jama'a zuwa kasashen Turai cirani to ya zama wajibi gwamnatocin kasashen Afirka su dinga samarwa matasa ayyukan yi da ke sanya su fita domin su tsaya kar su fita din sai Saji Saidu Daura yace kowa ya bar gida gida ya bar shi tabbas hangen dala kuma Bahaushe suka ce kinan ba shiga birni ba suka wanda suke Turai hangen cewa nan ne mafita suke kwadayin tafiya zuwa Turai din ko ta halin yaya wanda a sanadiyar haka suke fuskantar kalubale iri-iri dan wani lokaci ma har suka rasa rayukansu da fatan matasan mu za su kama sana'o'i ko mi kankantar su dan rufawa kansu asiri to ga na karshe da zan karanto a Instagram din kafin mu ji gashi bakon mu Ahmad Sulaiman yace Assalamu alaikum filin yau da gobe. A gaskiya hanyar da ya kamata mu bi ita ce mu cire kudi da ga zukatanmu mu tsaya inda Allah ya ajiye mu. Ita kuma gwamnati ta samarwa matasa ayyukan yi. Atibiyo hausa ku tashi lafiya. To mun gode sosai. Wasu daga cikin sakonninmu na Instagram kenan. Yanzu kuma sai mu je ga bakon namu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam.
To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe?
Da Jafar dan jarida da ke nan birnin tarayyar Najeriya Abuja.
To haka yake.
Barka da warhaka.
To gani ga Hafsat.
Barka dai.
Yawwa.
Barkan ku dai.
Yawwa. To ka daji batun da muka tabo na maganar tun makon da ya gabata muka fara magana akan bakin da suke kwarara suna tafiya kokarin shiga Turai dan neman mafita da makamantan su wanda suke bi ta wasu kasashe wanda ciki na kwanan nan da aka sami badakala kai shine na maganar Libya da yadda har ake bautar da wasu daga cikin su wasu sun ce a saida su ma a ƙara saida su
wasu ma har kisa ka bara
da kisa da bugu da azaba kala-kala bisa ga yanda rahotanni da suka nuna a duniya shin da farko me zaka shimfida mana a matsayinka na dan jarida kuma wanda na san ana ta yan bincike-bincike akan wannan al'amari.
To wato abin dai bai daɗi ba wato yanda yan Najeriya suke shan kuba a wannan ƙasa saboda neman cewa su samu faraga daga kuncin watakil da suke tattare da shi a nan gida Najeriya. Amma kuma wato abin da ke faruwa kuncin da ke cikin ƙasa Najeriya da suke tunanin shi da suke kai ubar da suke sha a can ƙasar Libya ba. Tunda kaga tun daga rahoton nan da abin nan CNN ta yi na cewa ana wato yin gwanjan mutane a fiyar da su a matsayin bayi a wasu garuruwa dai ba su faɗi garuruwan ba amma bincike na cewa garuruwan ziyara su Sabarata, Garyan, su Kalsubat da sauransu wanda za a gani a cikinsu akwai inda 'yan tawaye ke rike da su suke kuma a yawanci za a ga a nan ake yin wannan cinikin bayin kuma kala-kalan bayan akwai bayi yawanci za a gani bayin da ke tafiya za a ga akwai 'yan Nijar akwai 'yan Mali akwai 'yan Burkina Faso waɗannan su za a ga yawanci su ba su suke su je ƙasar Europe ba nahiyar wato Turai yawanci su burin su kuma waɗannan su aikin noma aikin wahala a wannan garuruwan to yanayin ƙasar
ba tsallakewa ma suke sanyi ba kenan
ba sasa hello
na ce ba tsallakewa kenan suke sanyi
yawanci wanda suke zuwa daga Niger daga Mali da Burkina Faso wanda suke zuwa daga Nigeria da Ghana da Kamaru yawanci su suke so su tsallaka wato su shiga abin nan kasar Italiya su waɗannan su daban nasu amma su waɗannan za a ga da suke zuwa su yi harkar noman za a gani wato wato su yawanci abubuwan ya fi afkuwa a kansu fiye da watakila 'yan Najeriya, duk da cewa mu ma 'yan Najeriya mun kai a kiyasi ma an kiyasta cewa a 'yan Najeriya akwai fiye da 15,000 da ke wannan ƙasa. Kuma akwai lokacin da aka ce a wato a cikin kurkuku ma da ke ƙasar wato Libya akwai 'yan Najeriya 1,500 a cikin wannan kurkuku, wanda su kansu 'yan Libyan ba su kai haka ba yawa a cikin wannan kurkukun na ƙasar. Za ga alamar kenan 'yan ƙasar Najeriya yawanci sukan je wannan ƙasa ko don su fita ko kuma don su nemi abin yi.
Ana ta maganan kwaɗayi da shugabanninmu da rashin samun aikin yi da dai sauransu. Yanda ka ce suna tunanin cewa can ba za su sha wahala ba, ko kuma wahalar can tafi. Wasu da bakin suke cewa wahalar can tafi.
Wasu ma ce suka samu dama sai sun koma.
Sai sun koma a hakan waɗanda aka dawo da su. Shin me yake jawo irin wannan?
Wato abin da ke faruwa akwai kulanci ne a ƙasar sosai. Yawanci yan kasar yan wato yan ra'ayi da tsau masu wato akidar su abin nan su yan Libyan ne fararen fata. Yanzu za ka ga sun ba su san bakaken ko yan kasar ma za ka ba su san dan kamar abin da ya faru a garin Tawarga lokacin da bayan kashe Gaddafi dubunnan mutane bakaki aka kashe a wajen saboda sun tsani bakaki. Kuma to wannan abin bayan kashe Gaddafi sai ya zama cewa duk baki ba sa san shi saboda shi kan shiga daji wanda abu dalilan da yasa ba su san shi daga baya saboda yana ba shi da kabilanci, ba shi da kyamar bakake ko wani abu
musamman wanda suka fito daga Afirka.
Yana son bakaken da ke Afirka yawwa har irin duka suna tunanin irin duk dukiyar da ke kasar Libya kamar duk abin nan kasashen Afirka ta bakaken fata yawanci duk mu aka tuturo waɗannan arzikin kasar aka gina mu da wannan arzikin. To wannan abubuwan duk suka karasa kyamar bakar fata a kasar sai suka ake wannan hukubar ake yin wannan wato cinikin bayin ma da ake yi musu.
To Malam Jafar, ya maganar safarar mutane, shin wani hukunci ake wa masu safarar mutane zuwa kasashen Libya? Naga har yanzu watan suna da wannan laifin amma dai ba a kama su. Ni bana kunce
ba a
ganin su ne ko yaya, ko dai suna ba da cinanci ne suke tara?
Ai sai an gansu za a hukunta su. Yawanci NAPTIP kamar a ƙasar a Najeriya akwai hukuma guda wato da take wato hana wato satar mutane kuma ce abinda batu yake cewa trafficking. So kaga ita wannan hukuma sai ta gani za ta samu abu ne da ake yin shi a asirce ta har hanyar da ake bi a fita yawwa, har hanyar da ake yi a fita barauniya hanya ake yi ba wai hanyar da aka sani ba. Duk sun san hanyoyin da suke bi su fita. Kuma an ka kula kasashen Afirka yawanci duk bodan mu a buɗe take, yawanci sai ga dan waje ne haka inda yake da kwalta na me za ka ga jami'an wato fasakori da na immigration duk sun zauna a nan wajen. Amma da ko duk barauniyoyin hanyoyin za ga duk a buɗe suke, za ka gani akwai zirga-zirga, za ka iya shiga duk yawanci ƙasar da kake so ka shiga ko kuma hanyar da kake so ka bi ka fita za ka iya bi ka fita saboda komai a buɗe yake.
To amma misali a Jafar wannan matsalar za ka ga ana maganan cewa ai waɗanda suke shiga sun je za su haura musu ta ƙasa ne shi yasa masifar nan ta kama. Shin a matsayina na ɗan adam ba ni da ƴancin in ce zan tafi wata ƙasa in bata cikin wata ƙasa in wuce ne? Ni ina ɗancin ɗan adam da ake magana.
Yana da ka'ida.
Yawa to shi ne.
Kuma yana da ka'ida. Ai kowace ƙasa suka je yanzu in na ce zan je America ko su san na aiki ana sai na gaya musu me zan je ne kafin a ba ni visa. Ba haka ma kasashen Afirka duk da cewa akwai abin nan na free movement na ECOWAS ya kamata a ce mutum yana da abin da zai je a kasar ba kawai ka je kasar mutane ba ka da abin da za ka yi. Kuma su waɗannan wato 'yan kasar Libya dama akwai kyamar bukaken fata a hanciyar ganin cewa mu arzikinsu mu aka yi wa Gaddafi yawa hidima da shi. So wannan abin ya ƙara musu kyamanmu. Ganin cewa kuma yanzu kasar tana ana da yakin basasa duka ana ta kara da shi bangaren shi wanda hukumar ɗinkin duniya ta majalisar ɗinkin duniya ta yarda da shi wanda shi Khalifa Marshal Haftar yake kula da wannan.
To amma su ma in suka ga haza su ma in ƴan kasashen Libyan da sauransu in suka ga haza su ma ai wata ƙasar suke nufa. To hujja ce ta bautar da mutane wannan ko yaya me duniya take yi a kai? ko kuma me kake ga duniya za ta yi musamman yanda kuke bincike na san akwai tarurruka da kuka
majalisar ɗinkin duniya ta buto ta sokin lamirin abubuwan amma kuma yawanci za a ga ɗinkin duniya duk wasu kam haka wato sansani da ake aje yan gudun hijira ko kuma waɗanda aka wanda suke so su gudun hijira da ba su tsallakawa ba ake aje za a ga majalisar ɗinkin duniya ce yawanci take biyan abincinsu da komai yawanci a waɗannan sansanoni da aka ajiye su. So duka irin waɗannan abu kuma kaman a nan Najeriya ana ta ƙoƙarin a san yanda za a dawo da su waɗannan yan gudun hijira. Su dawo gida Najeriya an kakkula kusan kullum za ka ga rahoton cewa 250, 300, 800 sun dawo gida Najeriya. Kaga wannan wato an ɗan yi hoɓɓasa wajen dawo da jama'a. Amma abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi a binciki dalilin da ya saka jama'a suke tafiya
neman
abin nan madalla. Me ke fitar da jama'a tafi abin nan har wata ƙasa su sha wahala su shiga cikin teku ce za su haura don su je kasar nahiyar Turai su nemi abin nan wato
neman
kuɗi kuma ce neman madalla
neman sa'ida
abincika a gani
to me a ganinku menene yake jawo haka a ganinku ku yan jarida da masu fashin baki me yake kawo haka
wato gaskiya babban abin da ke kawo haka akwai kuncin tabbas akwai kuncin kuma su ma ga masu tafiyar akwai rashin hakuri watakil ka saka zuciyarka sai ka samu wani abu da ka gani a hannun wani ko kuma ba ni da gashin wance sai na yi kitson wance wani a cikin da abubuwan da ke saka mutane su rika kwafa suna son abin da ba su da shi ko kuma ya yi nesa da su
musamman kaga kan
ba za ka same shi idan ka zauna a gida Najeriya ma akwai sana'o'i kanana da za ka yi da ka samu dan abin da aka saka a bakinka
wasu na zargin
cewa akwai matsanancin hali
ban katse ka ba suna zargin cewa akwai harkar maganar siyasa da sauransu na shugabanci na gari wanda za ka ga cewa kila dan kansa a anguwarku ko ciyaman ɗinku ko kuma ɗan majalisar ku shi yana ta fantama da maka maka motoci suna ta sheki kamar za su tuka kansu shi kuma ko wili baka da shi ko keke
kuma sai ya zo ya dinga cewa ai ya zabe shi ya zabe shi
ana ga wannan abin ya taimaka sosai ya kuke kallon al'amarin da gaske yan siyasa sun taka rawar gani
to za a ce wa yan siyasa sun taka rawar gani amma ka duba ka gani ai wato wannan wato gudun hijira yawanci za a gani daga wani bangaren kasar ya fi faruwa yawanci a arewacin Najeriya an ka kula duk da kuma muna da irin namu kasar Saudiya yawanci muke tafiya
yawanci muna zuwa wasu kasashe
za a gani kiranin nan yawa yawanci za a ga Saudiya aka fi
tafiya
kuma irin waɗannan matsalolin ana dan fama da su a can waɗannan ƙasashen ba a rawa mutum daman da irin wannan kyashi ko kuma kwafa ya gani aya za a ce wani da bai sha wahala ba ni da nake shan wahala ni da na zaɓe shi gashi ina shan wahala
shi kuma yana tafanta
ya kamata a ce gwamnati ta yi madalla ya kamata a ce gwamnati ta yi gyara akan wannan yanayi da zai saka su waɗanda suke kan mulki wato su kaɗai suke shan miyar shi kuma talaka shi kaɗai yake shan wahala uwa da ya samu ya je tudun mun tsira sai ya manta da talaka sai lokacin zaɓe ya zo ya ci zai talaka ya kamata ce shi ma talaka ya tashi tsaye idan lokacin zaɓen ya yi ya zaɓi shugaba na gari wanda watakila idan ya samu daular zai raba da jama'a ba wai kawai zai
ya handa ne ba zai tona mai na ba haka
sha lokaci yayi
to saboda lokaci a cikin kila dakika 10 zuwa 15
me sakon ka ga matasa
na'am sakona ga matasa shine wato su jajirce wajen neman na kansu domin gaskiya yanda ake tunanin cewa wai akwai jin da ne kasashen waje ba haka bane ko kasar America in ka je duk wahala akwai suna ba mu labari abokanmu da ke kasar ba wai jin daɗi suke ba abinda ka samu shi za ka cinye a kanka ba ka tara kuma yawanci a haraji da wasu wato wasu caji na biyan kuɗin parking mota in za ka yi parking sai ka biya mata kuɗi
ba haka ba kamar da gida
kusan komai sai ka biya kuɗi to ba jin daɗi ba ne a nan mu zama muke a ƙasar Najeriya da mutane su mu zauna a gida abinda muke da shi ko ya yake mu hakura da shi
eh kan mu zama mu ta kukan dadi
shine
ashe ba mu san wahala da
yawa
to mun gode
sosai ba mu san wahala ba ne kwarai kan
Malam Jafar mun gode
da lokacin ka kwarai da gaske da muka baka kuma shiga ka amsa mana madalla to kin dai ji ko ince kun ji ta bakin Jafar yanzu kan dole mu tattare ina mu sai gobe Allah kai malhamu mu jiyo da maganar lafiya uwar jiki inji
malam babu mai fushi da ke ba
haka yake to yanzu kan amada dan
Hafsat Maina Muhammad
wacce ta jagoranci shirin wato Julia Lazar Gresham da engineer mu ta yau da ma wacce ta hada ma shafin Facebook Live wato ita Maryam Bashir Bugaje sai ni Usman Ahmed Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ni ba
yau da gode muryar Amurka na kiran kuma ta san yau da gode shirin su BOA ba sa daina ba
masu wasanni ba ta kyale ba san kwallo